أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يوم نشاؤك وهو رمضان جنم من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو ديدة دريه ودد أربعين نبيير وان ديدة ديدة عشرين ده أكو غوتن أكو ولدي أدبو بيدة عشرين ده أكو. الله تبارك وتعالى مكيرو قدي من دا تشيد دكان الخيرين دنيا دن الله راد ومن سركين سورة ينسى harin da dai muna cikin wannan sura mai albarka, suratul zumar, wanda dai kullum muna maimaita miraran wa tikraran, domin ana cewa ma tukurrira taqarrara, muna maimaitawa domin an ce abinda ake ta yawan maimaitawa yana tabbata a cikin zuciya. Babban abinda wannan sura take karantawa shine tana karantar da tauhidi, cewa mutum ya samu imani da taqwa su ne makami guda biyu da mutum zai rike wanda zai hana ya shiga azaba lahira. Idan mutum ya je lahira ba da su ba, ya je da shirka da sabo, to wannan shi dan wuta ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu. Shine babban abin da suran take karantawa. Za mu tashi daga inda muka tsaya, je wa aya ta 46. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul innallaha fatirus samawati والأرض آلف الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به عذاب يوم القيامة. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وبدا لهم سيئات ما كفروا وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
بارك الله فيك. وأنا تعقيبات ني idan aka zo aka ce ga sura ga abin da take dauke da shi, wata kila ba da kissa, ba da kaza, daga nan sai a biyo da taqibat. Idan aka fadi laifuffuka ko aka fadi kaza, aka fadi abin nan, sai a zama karshen har zuwa karshen sunanin sakamako kawai ake bayani. Abin da ya fito baya, abin da aka fadi na aqidan nan da imani, wanda suka rike shi ga irin sakamakon da suka samu, wanda kuma ba su bi ba ga irin sakamakon su, da haka sura za ta kare da izinin Allah tabaraka wa ta'ala. Ina fata an gane. Saboda haka aka fara da cewa kulillahumma, wato ya rasulana ka ce kenan. Ana magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ka yawaita kiran Allah Allahumma. Mun karanta a cikin wancan littafi na Ibnul Qayyim wanda ake magana Asma'ullahil Husna, kuma sannan da littafin sa wanda ake ce Madila'ul Afham, duka akan bayanai game da wajen addu'a mahimmancin mutum ya ce Allahumma. Shi yasa kwanaki akwai wani dan uwa da ya turo min wani abun, yana da gayatu abun nan fa'ida, amma sai ya kasance wasu na ganin cewa idan ka riga ka ce rabb ba sai ka ce Allahumma ba, ko in ka ce Allahumma ba sai ka ce, amma ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kansa Allahumma kuma ya ce rabbana. Misali akwai addu'insa Jawami'ul Kalim, za ku gani menene hikiman sa abun. Idan aka dauki rabb, an faɗi maganar tauhidin rububiyya ne. Idan aka ɗauki Allahumma, an ɗauki abin da ya shafi uluhiyya, an haɗa wuri ɗaya. Ya rab mai halitta, Allahum wanda kuma shi ake kowa ke kira da bauta. To idan ka ce Allahumma, me ka ce? Kana cewa ne ya Allah ko ya shi asalin sunan Allah Allah? Dole ku gane wannan. Sunan shi asali shi ne Allah. To duk sunan sauran sunayen su wannan suke sifanta, Allah din suke sifanta. Da aka ce Allah sai aka ce Ar-Rahman. Wane ne Ar-Rahman? Allah. Ba a cewa Allah a ce duk in an komo aka dau sunan sai dai a dawo nan. Ba a dauka Allah a ce shine kaza, sai dai a ce wancan din shine Allah din. Ar-Razzaq, wane ne Ar-Razzaq? Kun an gane abin nan ne? So da haka sai ka dawo kan, saboda wannan shine sunan shi Alami, Al-Alam. To wataƙila mu yi amfani da kalmar Hausa saboda wasu su gane sosai, amma kun fahimta. Kamar in aka ce Allah, mu da Hausa da ake ma mutum a ce sunan yanka na mutum, to duk in aka ɗauki sunan mutum aka ce wannan sunan shi Ahmad, sai aka ce mutum ne mai haƙuri, mutum ne mai karamci, mutum ne mai kawaici, mutum ne mai kunya, mutum ne mai kyauta, mutum ne mai alƙawari, mutum ne mai amana. Wa ake sifanta? To shi nake nufi. Wataƙila yanzu an gane. Bayan nan sai suka ce idan ka ce Allahumma, to wannan mim ɗin, ita wannan mimun ɗin, sirrinta shi ne kenan kana kiran Allah da sunayen shi da wanda ya faɗi da wanda bai faɗi ba. Wannan mimun ɗin su take wakilta. Saboda haka da aka ce abin nan, in ka ce Allahumma, kai addu'a ka ce Allahumma, to kenan kana kiran Allah da sunayen shi wanda ka sani da wanda baka sani ba, da wanda ya faɗi, da wanda ya banma iliminsa sani, da wanda ya sanar da wasu bayinsa wanda kai baka san su ba, kai baka san wannan ba, har da wanda zai sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a filin kiyama, da wanda zai sanar da shi a lokacin da zai nemi ceton shiga aljanna, wanda shi ma annabin ba a gaya mai su ba tukuna a duniya, ya ce sai an je can za a gaya mai. Shi ne na farkon kuma wanda aka gaya mawa, shi ne kuma na farkon da ya kira su, shi ne kuma na ƙarshen da zai kira su. Banda shi, kafin shi ba a gaya ma wani ba, ba a taɓa gaya ma wani ba. Kuma kai ma da ka tashi ka ce Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghayb indaka. To in ka ce Allahumma, duk su ka faɗi. Saboda haka suka ce gayatu addu'a da cewa ka ce Allahumma tana da muhimmanci. To ai ma da ya faɗi banda nan ɗin ma, ai wani wurin ma da ka ce qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, shi ma ba shi Allah da kanshi ne ya ce. Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anhu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya ce ga yaman wata addu'a da zan rika yi muhimmiya a wurina wanda zai samu rahama, ya ce ka ce, ya ce qulillahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wash-shahada rabb kulli shay'in wa malikahu ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka a'udhu bi izzatika a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytana wa sharakihi, ko kace wa shirkihi, ko kace wa sharakihi, wa aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslimin. Yace idan ka faɗi wannan da safe an gafarta ma, in ka faɗi da yamma an gafarta ma, in ka faɗi da daddare an gafarta ma. To kaga me qulillahumma, sai ka ce mai kace, to kai in ka zo faɗi sai ka ce Allahumma din, ba qulli din zaka ƙara cewa ba. Ya fito ko? Ko can ta cikin can in ka zo za ka ce dai Allahumma sai ka cire ƙul ɗin. To nan ma in ka zo sai ka cire ƙul ɗin. Amma yanzu muna so mu gano mahimmancin za ka yi addu'a ka ce Allahumma. To idan ka ce Allahumma ɗin, humma ɗin, wannan mimin ɗin da ta ɗauko nan, to tana wakiltar duka sunayen Allah, wanda ka sani da wanda baka sani ba. Ya fito? Saboda haka kenan nan yana da gayatu ahammiya, mutum zai addu'a sai ya da Allahumma da waɗannan. In ka ga dama sai ka ce Allahumma rabbana atina, ka haɗa duka biyu ne. Wanda in ka ce rabbana ɗin, in ka ce Allahumma atina, duk za ka iya abun nan ba, amma akwai inda suka zo cikin jawami'ul kalim ɗin shi suna da gayatu ahammiya. Duk da magana ta ilimi, idan mutum ya faɗe ta fa, idan ka bi shi za ka ga hikimomi shi ma abun da ya kawo abun. Wani abu in ka kai dai ka ce kai ni nan ya wuce inda na sani, ban ni dai inda na dan sani kawai in tsaya iyanan malawa ga yayi bayani sosai. To irin wannan hadari Eh, shine ai haka ne. Yace Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i. Duk da an ce fa kada kai ta kai yanzu. Kace kace in aka sa aka sa. Eh, wanda ya ce makarta za ta Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i. Ita sauko yanzu ya za ku daga nan. Kai. Sai dai wata ma'ana ake nibi yanzu. To wannan za mu gani nan, kuma gashi nan yanzu an ce kulillahumma, kace ya Allah kai ne Allah, ai ya rab, ana gaya ma annabi kenan, ya nabiyana, kace kenan ya wanda ya halitti sammai kuma da ƙasa, wato kai ka faɗi wannan, wanda bai koya wurin kowa ba shine fatir wal ard alimul ghaibi wash shahada, wanda ya san abin da yake boye da bayyane, anta tahkumu baina ibadika, kai ne za ka yi hukunci tsakanin bayinka, fi ma kanu fihi yakhtalifun, a cikin abin da suka yi sabani. Shi yasa aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda zamu gani can gaba wajen hidayatul ayat, ya kawo magana, amma dai kafin lokacin aka ce mafi yawanci sallar shi ta dare, musamman ta dare, lokacin kowa abu gari yayi shiru, to idan zai fara ta, kuma Ibnul Qayyim ya kawo shi cikin littafin sa da yake ce Matariqul Hijratain, a cikin wa wannan ba ya ma sunan cikakken littafin Umar, Tariqul Hijratain wa babu sa'adataini, barakallahu fik, sunan shi kenan, saboda ku ji cikakken sunan littafi, yana da gayatu ahammiya. Yace tariqul hijrataini wa babu sa'adataini, hanyoyin da za a bi na tsira, inda za ka bi ka je zuwa kofar da za ka yi murna duniya da lahira. Littafi ne mai gayatu ahammiya, saboda haka a ciki sai yake cewa idan ya tashi da daddare ya yi sallan, yakan faɗi waɗannan kalmomi. Ya ce me ya kai kyan waɗannan kalmomi, domin ya shiga ciki ya yi sharhinsu, ya faɗi sirrorinsu da yawa. Kamar a ciki ne ya yi sharhin kuma, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim, ya yi maganan yanda suke suma da sirrin da ke cikin addu'a da su. Wannan shi ne sai ya ce daga cikin sirrin, ya ce haka yake yi in dare, ya ce Allahumma fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada, anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun, shine aya, ihdini limaktulifa fihi min alhaq bi idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Sai ya tsaya nan yace in ka kara da Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa ilayka tawakkaltu wa bika amantu wa ilayka khasamtu a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillani, sai mima an tudillani antal hayyul ladhi la yamutu, barakallahu fi, antal hayyul ladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutuna. Wannan idan mutun ya faɗi wannan, yana da gayatu ahammiya. Mallan Sani Kaji, sai dai riƙewa aiki ko yau ina ma littafin gaba ɗaya yau kai haka kake kawai ina kayanka ka bashi aro. To, saboda haka idan kai wannan, yana da gayatu ahammiya ka rika hada su. Yace ka hada dukkan alkhairin duniya da na lahira cikin wannan maganan da kai ka tattaro ta gashi cikin dare, lokacin ba kowa, ko lokacin da ka tashi da daddare kafin sallar asuba, ka jaddada tauhidi, ka jaddada taran tsaro ko ta ira ka tsare, kuma ka san abin nan, ka sallama ma Allah tabaraka wa ta'ala komai naka. To shine nan akai magana, sai aka ce walau anna lil ladina zalamu ai ma fil ardi jami'an, ku ji wannan maganan. Yace kun ga waɗanda suka yi zalunci, suka yi shirka, suka yi sabo, idan suka je lahira suka ga masifa, da za a ce su suke da duk abin da ke cikin duniya gaba ɗaya, na sama ne da ƙasa, duniya gaba ɗaya, ba shi kaɗai ba, wa mithlahu ma'ahu, a linka masu ma. Malam Sani, waɗanda suka je gaban Allah suna zaluncin nan, zaluncin nan shirka ne, sun yi shirka, sun yi sabo. To da za su je lahira su ga azaba, a ganta a fili, da za a ce su suke da duniya gaba ɗaya da abin da ke cikin duniya, a sake linkawa sau biyu a ce nasu ne, lafta daubihi min su'il azabi yawmal qiyama, da za su bada shi saboda su fanso kansu daga mummunan azabar da suka gani ta lahira. To mutum ya zai bari sai an je can? Da mutum shi yake da sama da abin da ke cikin sama da ƙasa gaba ɗaya, sannan a linka shi, idan ya je ranar lahira ya ga wuta tun bai shiga ba, idan aka ce ya bada saboda ka a sa shi cikin wutan nan, zai bada. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, saboda a ranan nan zai bayyana gare su a fili daga Allah abinda ba su zato. Yadda suka dauki Allah ya wuce nan, za su ga masifar da ba su taba tunaninta ba, za su ga Allah da suka sani mai haƙuri, Allah da suka sani mai karamci. Yau Allah ya yi fushi, za su ga masifar da ba su taba tunaninta ba. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, a lokacin za su gano kuma munin abinda suka aikata. Tunda kuma ba hali lokacin, ba yadda za a yi a dawo, ba yadda za a yi a wuce. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, abinda ake gaya masa kuma ba su yadda ba, suna izgili, kuma gashi yau ya same su, ya fada musu. Allah ka tsare mu. Dazu mu kai karatu nan da mata aka ce akwai wasu abu guda hudu, al-arba la tu'raf illa bi arba, akwai abubuwa guda hudu ba a sanin su sai hudu suka san su, ko la ya'rifuha illa arba, abu guda hudu ba wanda ya san su sai mutum hudu. Kuma yace la ya'rifu qadar al-haya illa al-mauta, ba wanda ya san amfanin rayuwa sai wanda suka je makabarta. Kaga wanda ya je makabarta ran ne yake gane amfanin rayuwa, amma kuma fatal awan, ba wanda zai gane fa'idan rayuwa sai wanda ya riga ya isa makabarta. Wala ya'rifu qadar al-ghina illa al-fuqara, ba wanda suka san dadin wadata sai talakawa, wanda ba su da komi. Ba ka sanin kana jin dadi sai radda ka ji wani ya ce maka kwanan shi kaza ma ba dora tukunya gidan shi ba, ko kuma kai radda abin ya zagayo ma, da kana yi yau aka ce abin ya koma, daga nan ne zaka gane ashe ya cancanci tuntuni kai godiya, ashe baka yi ba. Biyu kenan ko? Sannan bayan haka nan suka ce wala ya'rifu qadra sihha, ba wanda ya san darajar lafiya, illa wannan wanda illa wannan aka jarrabe shi, ba wanda ya san wato amfanin lafiya sai wanda ya shiga cikin jarabawa ta rashin lafiya, sannan zai gane waɗannan abubuwa. Sannan aka ce wala ya'rifu qadra an-na'im illa ahlul jahim, ba wanda ya san dadin aljanna ce an shiga sai wanda suka je wuta suka ga wuta. Aka ce musu ga wuta na yanzu shiga, suka tsaya suka kalli yan aljanna kawai, suka ga inda za su shiga, su kuma suka ga inda za su shiga. Ran nan ne za su gane amfanin bambancin ni'ima da kuma azaba da ake magana. Sai dai anan mutane ba su gane ba. Sheikh Nasiru Sa'di rahimahullahu ta'ala yace yan aljanna idan suka shiga aljanna, yan wuta suka shiga wuta, to yan wuta da a kaddara ba za su shiga wuta ba, kawai aljanna aka hana su, amma yanzu gashi nan za a shiga aljanna su ba su shiga ba, suka ga wuta. A ce kawai ba za su shiga wutan nan ba ne, kawai aljanna ce suka rasa, wannan kadai bakin cikin ya isa ya kashe su, da ana mutuwa a can. To balle yanzu kuma ba su shiga aljannan ba, kuma za a kai su wutan, su shiga ciki kuma. Ya Allah ka tsare ni. Sharhul kalimat. Qul Allahumma, ka ce ya Allah fatiras samawat, ai qul ya nabiyyana, ka ce ya annabinmu ya nabiyyuna, ka ce ai wannan, ka ce Allah ya Allah ya khaliqas samawati wal ard, ya Allah ya mahalicin sammai da ƙasa, kaga an hada dika, alimul ghaibi wash shahada, ay ya alimul ghaibi wash shahada, ya wanda ya san koye da bayyane, ay wa huwa kullu ma ghaba anil absar wal hawas wash shahada khilaful ghaib, wato shine duk abun da ya zama idanu ba su gani, gabobi ma ba su san da shi ba, ba a iya shaida akan shi, khilaful shahada wash shahada khilaful ghaib, in ko a shahada shi ko sabanin gaibi ne, da aka ce alimul gaibi abinda ba a gani, wa shahada sabanin wancan shi kenan, kishiyan kenan, abinda ana iya gani shi kenan da idanu ko da gababu ko da hawais gabobi, ai ma fi kanu, ai wannan fi ma kanu yaktalifun, cikin abinda suke sabani, ai min umuri dini aqaid wa ibadat, na al'amarin addini da na aqidoji da ibadoji. Walau anna lilladhina zalamu ay zalamu anfusahum bishirki wal ma'asi, kun gani shi ko? Da dai a ce waɗanda suka yi zalunci, suka zalunci kansu da shirka da sabo, ba laifin da ya wuce waɗannan, la zamba ba'da kufri, babu wani zunubi bayan kafirci. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, ay wa zahara lahum min adhabillahi ma lam yakunu yazunnuna, za su ga azaba Allah abinda ko zato ba su yi ba, abun ya wuce zaton su, za su ga masifan ta wuce din nake tunani. Ku duba fa Mika'il, wanda shi saman yake, amma aka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya je sama ya haɗu da mala'iku, kowane da shugaba, da shugaban bataliya kaza, wannan shine shugaban kaza, wannan shine shugaban kaza, amma ga Mika'il aka gaisa da shi sai ya ce bai ga Mika'il ya yi murmushi ba, ya tambayi Jibrilu, ya ce duka shugabannin da muka gaisa da su kowa ya yi murmushi da zai gaisa da ni, banda Mika'il bai murmushi ba. Me ya faru? Yace ai shi Mika'il da yana murmushi, amma tun daga ranar da aka kai shi ga gidan wuta ya ga masifar da ke ciki, daga nan bai ƙara murmushi ba. Kun ga fashi ba shiga zai ba, amma da ya ga lugudan da ke cikin wutan nan ya ce, kai, masifar da ke wurin nan ta fi ƙarfin mutum ya murmushi. To amma mu mutum yanzu za ka gan shi yana ta dariya, mil afamihi, yana ta dariya, ya wuni dariya, ya yi hirar dariya, ya yi ta dariya, duk inda ya shiga dariya, har ma mutane ko mutuwa ya shaidar da za su ba shi kenan, su ce yana nan wani mai barkwanci, mai yawan dariya. Shi ba a san shi da sallah ba, ba a san shi da sadaka ba, ba a san shi da tasbihi ba, ba a san shi da ambaton Allah ba, sai dai an san shi da dariya. Wannan sifan ta wuce wuri, wannan kuskure ne sosai, kuma gabata ba a ce musu haka ba. Saboda haka waɗannan abubuwa, to ya kamata mutum ya lura da su qabla fawatil awan, tun dama bata sullema mutum ba. Saboda haka sai wannan su aka gaya musu wannan, aka ce ai za su gano. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastazi'un, sannan kuma abinda suke izgilin nan zai kewaye su. Ayu haqa bihimul adab, azaba za ta kewaye su. Alladhi kanu fid dunya yastazi'una bihi, wanda suke izgili da shi a nan duniya. Ya Allah ka tsare mu. Ma'anal ayat, ma'anan waɗannan ayoyi, qauluhu ta'ala qulillahumma, kace allahumma, nan akwai anahar nan ba na biyu. Rawa Muslim, Imam Muslim ya ruwaito hadisi, an Aisha radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, kana yastatihu ay bihi salatahu min al-layl, annabi yakan bude sallar shi da wannan addu'a da zai, kamar yadda na faɗi maku dazu. To yawanci kuma sun ce in an ce kana, to ana nufin wata rana, ba koyaushe ne dole haka yake ba, amma dai daga cikin abin da aka ruwaito yakan yawaita, yakan yi wannan a cikin addu'arsa. Wa ruwiya an Sa'id ibn Jubair, an ruwaito daga Sa'id ibn Jubair, annahu qala inni la'arifu ayatan ma qara'aha ahadun qattu fa sa'ala Allah shay'an illa a'tahu iyyahu. Sa'id ibn Jubair yace ni wallahi na san wata aya wadda wannan aya babu wanda zai karanta ta tunda ake, ba a taba samun wani ya karanta ta ba, sannan ya roki Allah tabaraka wata'ala wani abu, face Allah ya bashi. Wata aya ce ga ta nan, ya ce na san wata aya babu wani mutum da zai karanta ta sannan ya roki Allah tabaraka wata'ala wani abu, face an bashi. In ya ga bai samu ba, to mani'in daga wurin shi ne, shi ne illan ba ayan ba, ba kuma abin da ya karanta ba, wasu sun karanta sun samu. Idan za a rike ga ta nan, shi ne qulillahumma fatiras samawati wal ard عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون, zuwa karshen aya kenan, shine ila zuwa karshen ayan nan, shine allahumma fatir as-samawati wal ardi ila akhir al-aya, shine wannan ila din da kuka ga yayi, yace ila akhir al-aya kenan, har zuwa karshen aya, kamar yanda Allah ranma ya karanto. To yawanci mutun zai kai addu'a sai kai wannan, sai ka karanta wannan, babu wani kuji. Inni la a'rifu ayatan, na san wata aya, ma qara'aha ahadun qattu, babu wani mutum da ya karanta ta da dai, ba a taba ba wani ya karanta ta. Fa sa'ala Allah shay'an, sannan ya roki Allah wani abu bayan wannan. Illa a'tahu iyyahu, face Allah ya bashi wannan abun, shine qauluhu qulillahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yaftalifun, karshen aya kenan. Mutum zai rike, rike. Saboda haka waɗannan su ne, hadha irshadun min Allah ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam an yafza ilayhi biddu'a, wannan karantarwa ce daga Allah tabaraka wa ta'ala da kanshi yana karantar da manzonsa sallallahu alaihi wa sallam ya zabura wuri shi da addu'a. To yanzu an ce annabi, an ce ya zabura da addu'a, mufa sai mutane su yi ta koke-koke, mutum ya je gaban wani ya yi kukan awa ɗaya amma ba iya zuwa masallaci ya zauna ya kuka gaban Allah na minti biyar, nan da an sallame daga sallah mutum sai ya zabure ya waje. Bayan tun farkon karatun nan da muka zo mun yi magana, muka ce abin nan akwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana, ya ce ku yawaita yin addu'a, domin addu'a usilahul mu'min wa imaduddin wa nuru samawati wal ard, ya ce ku yi addu'a domin addu'a makamin mumini ce, sannan ginshikin addini ce, sannan hasken sama da ƙasa ne. Aka ce ya isa ko daraja a ce addu'a ta zama makamin mumini, don za ta kare shi kenan daga kowane irin sharri, sannan ta zama ginshikin addini kenan, in an daina yin ta ba an ba addini, Allah na jin haushin wanda baya roƙon shi. Sannan kuma ga ta ita ce hasken sama da ƙasa, ya ce in gaya maku wani abu wanda inda za ku yi ta yi Allah sai ya kare ku daga abokan gabanku sannan ya kwararo muku arzikinku sai aka ce ga ya mana yace shine ku rika yin addu'a dare da rana a wani wurin yace babu wani bawa da zai kafa goshin shi ƙasa ya roki Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya tashi Allah bai bashi komai ba sai ya bashi abun nan ko yanzu ko in an jima to amma mutane na yi wannan ma ya tunatar da ni da zan shigo nan ƴan uwa suka zo da zuwa akwai dattijiya da tace tana so a yi ma a wannan wani abun nan dan uwan su yana kwanta asibiti National Hospital abun nan intensive care a masa addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi lafiya sannan akwai kuma dan su shi ma yana jarrabawa Allah ya bashi sa'a sannan yanzu da zan shigo aka ce jiya an yi ma wasu gobara a kasuwar bacci muna fata Allah mai da musu da alkhairi banda nan ma akwai wanda shi kuma a gida ne shi ma da sassafe aka kira ni aka ce an masa gobara gidan ya kone kurmus muna fata dukan su Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su mafita kuma waɗanda ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da wata bukatuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya biya musu bukatun su mun sha gaya mu mutane abubuwan da za a yi ga ƙari nan yanzu ana ƙarawa idan mutum yana da wata bukata wurin Allah ya karanta wannan aya sannan mun karanta ranan nan cewa idan mutum yana da bukata a wurin Allah ko a wurin wani dan adam yayi sallah raka'a biyu misali a lokacin hantsi sannan bayan haka nan ya yaba ma Allah a ciki ya jinjina ma Allah yayi salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan yace as'alullaha abun nan ya ba suna ya abun ma ina ban abu ya wanci ya wace abun ya shafe ehe La ilaha illallah al-aliyyul azim subhanallahi rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin la tad' li dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaytaha bi rahmatika ya arhamar rahimin shine Allah ya sa abu yazo to mutum ya yana da wata bukata wurin wani wuri ko wani abun nan yayi wannan sallan yayi wannan jinjinawan yayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya karanta wannan addu'a da izinin Allah aka ce babu wanda yayi shi ma bai samu ba to ga kuma ƙari ne yanzu an bayar wanda ya yadda ya dauka yayi wanda kuma zai gwada ya gwada shi ma a gwada shi ya fito yare ne amma ya fito hadha irshadun shine aka ce ana karantar da annabi ya zabura biddu'a wa dara'a da kankan da kai idza stahakama alkhilaf bainahu wa bain khasumihi idan ana jayayya aka samu gardama ta shiga tsakanin sa da wanda ke jayayya da shi wadaqa sadru qirjiye kunci ay qul ya rasulana ya allah kace ya manzon mu kace ya allah fatiras samawati wal ard ay khaliquhuma ya wanda ya halitta samai da kasa alimul ghaibi wash shahada masanin bayyana da boye ay ma ghaba anil absari wal hawas falam yudrak shine abun da ya batu a fuska a idanu ba a gani a gabobi ma ba a ji ba falam yudrak ba a same shi ba shine wannan ay ghaib wannan shine amma wa shahada kuma huwa ma ru'iya bil absar wa udrika bil hawas shine abun da aka gani da idanu ko ake ji da jiki da gabobi ay anta tahkumu baina ibadika kai ne kake hukunci tsakanin bayinka ay mu'minuhum wa kafiruhum mu'mine da kafirai ciki fi ma kanu fihi yaktalifun cikin abun da suke sabani akan shi minal imani bika na imani da kai wa bi liqa'ika da haduwa da kai wa sifatika da sifofinka wa ibadatika da bautarka wa wa'adika wa wa'idika da alqawarin cewa wanda suke imani za su samu rahamanka aljanna da kuma kyacewa wa wa'idika ihdini limaktalafu fihi minal haqq shiryar da ni game da abun da duk mutanen nan suke gardama kai shi na gaskiya ni ka shiryar da ni bi idhnika da idhninka innaka tahdi man tashaa ila siratin mustaqim domin kai kake shiryar da wanda kaga dama zuwa ga hanya mai kakka ka shiryar da ni wa qawluhu ta'ala walau anna lil ladhina zalamu da za a kaddara ranar lahira waɗanda suka yi zalunci a ce su suke da mallaka ai anfusuhum suka zalunci kawunan su bi shirki suka yi shirka wa huwa zulmul azim shirka ita ce zalunci mai girma ai wa bi ghishyanil ma'asi sannan suka fada ma sabanni sabo suka yi da yawa wa dhunub aka ce law anna lahum ay inda mu'ayinatil azab yawmal qiyama kaga waɗannan mutanen ranan da suka yi ido biyu da azaba suka ganta da za a ce gaba daya mafil ardi jami'an duk abun da ke cikin ƙasa a ce nasu ne min amwalin wannan na dukiya wannan fa'isiha da sauran kayan tsada duka komi da ke cikin duniya wa mithluhu ma'ahu alinka ma so biyu wa qila minhum ay alf wa qabila minhum alfida aka ce in kun bada za a ba ku fansan kanku ku bada a kyale ku labtadau bihi min su'il azab, da za su fanso kansu saboda mummunan azabar da suka gani ranar lahira. Allah ka tsare mu. Walamma taraddadu abadan, da ba za su yi shakka ba. Walamma taraddadu, ko maganan su dan girgiza kai su ce wai bari mu gani mu yadda ko kada mu yadda, ina nan take za su ce mun sallama mun sallama mun sallama mun bada, ko da su suke da duk duniya da abin da ke cikin ta a linka maso biyu. Na aka ce ga azaba nan sun gani, aka ce ko za ku bada wannan ka asa ku azaba, ba sai wani yayi shawara ya ce ko mu yadda ko kada mu yadda, ina kai tsaye za su bada, saboda sun ga masifa fili. Lama tarad wala ma taraddadu abadan, ko shakka ba za su yi ba su yi kokonto. Wa hadha dalun ala shiddatil adab, wannan yana nuna azabar lahira ba wasa bace, tana da tsanani. Allah ka kare mu. Wa annahu la yutaqu, kuma babu wani mai dauriya da zai iya daure ma azabar lahira, babu shi, babu shi. Wa la yutamalu, ba a iya daurewa ma'a hirmanihim min aljannati wa na'imiha, kuma ba a iya daukewa, ba a iya daure ma wannan masifan, sannan tare da kuma bakin cikin da suke yi na an halamta masu aljanna da kuma wato ni'imin aljanna. Allah ka tsare mu. Wa qawluhu ta'ala, ai wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, a ranan nan ne za su gano. Ai wa zahara lahum, ai li ula'ika alladhina idha dhukirallahu wahdahu shma'azzat qulubuhum, su waɗannan mutanen da muka faɗi jiya, waɗanda duk lokacin da aka ambaci Allah zuciyarsu ba ta so, suna ganin abin nan sai su yi izgilima da abin. To a ranan nan in suka gano fili abin da ake yi, wa idza dhukira al-asnamu farihu, idan aka ambaci gumaka ko su yi murna, ai bidhalika wastabshiru, su yi murna. Wa badalahum ay min alwanil adhab ma lam yakunu yazunnuna wala yahtasibun, za a bayyana masu nau'ukan azaba wanda kwata-kwata tunda suke tunani ba su taba tunanin wannan abu ba, abinda suke tunani ya wuce nan. Allah ka tsare mu. Akwai na har nan ba na uku, ruya anna Muhammad bin al-Munzir, an ruwaito wani da ake cewa Muhammad bin al-Munzir, an ruwaito jaza'a inda mautihi jaza'an shadidan, ya nuna kashi gajan hakuri a lokacin da zai mutu, aka ga hankalin shi ya tashi yana kuka, yana ihu yana kuka lokacin da zai mutu. Qila lahu, sai aka ce masa, ma hadhal jaza, wannan rashin hakurin me ya kawo shi, mun san kai mutumin kirki ne, bawan Allah ne kai, kuma yau gashi mun ga kana ihu, mutuwa ta zo, kana wani irin kuka, hankalinka ya tashi, me ya kawo shi? Qala, yace akhafu ayatan min kitabillah, yace wata aya ce guda ɗaya da tuno daga cikin littafin Allah tabaraka wa ta'ala, wanda aka ce wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibu, za su gano yau ne mutum zai gano wani abu daga wurin Allah wanda ba zato ya wuce zaton mutum, ya fi ƙarfin tsammanin mutum. Yau ga abu za a gani, tunda mutum yanzu da ya mutu zai gani, kafin ma mutum ya cika ya gane yanda za a yi, tunda mala'ika zai sauka idanun mutum yana gani, idan akwai alamar rahama zai gani, idan akwai alama ta azaba mutum zai gani, kuma ba yadda za a yi, kuma dole a tafi. Yau magana ta ƙare, muna fata Allah, Allahumma khtim lana bi khair. Wa qawluhu ta'ala, wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, a ranan ne za su ga miyagun abin da suka aikata, marasa kyau za su ga abinsu a fili. Gashi nan, as-sayyi'atu jam'u sayyi'a, idan an ce sayyi'at jam'u sayyi'a ne, wa huwa wasfun ay udifa ila mawsufihi, wata sifa ce da aka jingina ta zuwa ga abin da ake sifantawa, wa huwa al-mawsul, shine mawsul ma kasabu, mawsulu na ma kasabu, shi ana jingina shi ga ma kasabu, aikinsu. Ay maksubatihim, sune as-sayyi'at, ay ayyukan da suka aikata marasa kyau. Wa ta'nithuha bi itibari shahrati itlaqi sayyi'a 'ala al-fi'lati al-qabiha, akace abin da yasa ake sanya musu kaman sifa ta mata, ake cewa sayyi'at bi itibari ay shahrati itlaqi sayyi'a, domin mafi yawanci ana fadin mugun aiki ne 'ala al-fi'lati al-qabiha, idan aka aikata aiki mara kyau, ko da Hausa sai a ce mummuna aiki ko aiki ne mara kyau, da abin nan din su yana da muni, aiki ne wanda ba shi da abin nan ba, saboda haka saboda muninsa sai aka maida shi kaman da wannan sifa as-sayya. Allah ka tsare mu. Saboda haka waɗannan za su ga abin da za su gani, ai sun yi abin nan. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu min ash-shirki wal kufri wal fisqi wal isyan, za su ga abin da zai bayyana na shirka da kafirci da fasikanci da suka yi a nan duniya. Sun yi shirka, sun yi kafirci, sun yi fasikanci, sun yi sabo kala-kala. Yau za su ga sakamakon waɗannan ayyuka, bayan an ce su bari ba su bari ba, sun zo ga su sun shiga hannu. Ai zahara lahum wa tajalla amamahum, za su ga sakamakon waɗannan abu ya bayyana ya tabbata a gaban su komi. Ai fashtadda karbuhum, saboda haka dole bakin cikin su yayi tsanani. Wa azuma al'amru indahum, al'amarin ya koma babba. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastazi'un, abinda suke izgili akan shi yanzu kuma zai kewaye su ko ta ina ba wurin gudu har sai ma an sanar da su yin akwai mai gudu ya masharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfuduna illa bi sultan ya jama'an aljanu da mutane duk wanda zai iya guduwa yanzu to ga fili ga mai doki mutun ya gudu in akwai wurin gudu yau kowa yana gani akwai inda zai tsere yaje to kowa ya ruga ya gudu akace ina kada ma ku ba kan ku wahala la tanfuduna illa bi sultan ba maganan wanda zai gudu da wannan wurin sai dai wanda Allah ya bashi wata dama sai wanda Allah ya kubutar da shi ba wanda zai kubuta sai wanda Allah ya so dan haka ya jama'a mu kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala kafin zuwa wannan wuri kowa in yaje wannan wurin zai gane bashi da wayo wanda ya bauta ma bautan tashi ta kai bauta in an je wurin nan sai ya fashe da kuka ya ji tsoro balle wanda bai ba ku diba nan cikin wancan littafin da abunan zahiratu da'ful iman yana cewa wanda da za a kaddara a haiho mutum a ce tun ranan da aka haife shi ya sa goshin shi a ƙasa ya yunga bauta bai taba dagawa ba sannan balle ya zunubi yayi shekara 500 wani wurin aka ce yayi hurhura gaba ɗaya duk gashin shi sai da ya zama fari ya rututtuke a wurin ya koma ya mutu idan aka je lahira ya ga irguntsumin da za a yi na tashin alkiyama sai ya fashe da kuka sa ba zai tsira ba ya ji tsoron ba zai yawmun ne fa yaj'alul wildana shiba yana sa yara ƙanana su hurhura saboda masifar tsoro sannan ga wancan hadisin da Ubay ibn Ka'ab yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa yace kun ga ku kiyaye Allah tabaraka wataala ku roki Allah ya kare ku daga azabar wuta yace kun ga ranar lahira yanzu bari in kwatanta maku wutan nan yace wannan masallacin nawa da za a dauko mutum 100,000 a sanya su a cikin masallacin nan a dauko dan wuta ga guda ɗaya daga cikin wuta ya zo cikin masallacin nan kawai yayi lumfashi yayi nishi safin lumfashin shi in ya fito daga cikin hancin shi ya je ya taba mutanen da ke zai kona masallacin da mutanen nan 100,000 kurmus ba wanda zai fita saboda zafin lumfashin shi da yayi dan wuta da guda daya ba fa a sa su ba idan yazo aka tara mutane 100,000 a cikin masallaci in yayi lumfashi zafin lumfashin shi in ya fita zai soye masallacin da mutanen wurin gaba daya yaya wanda ya shiga cikin wutan nan saboda haka mu kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala idan mutum yana jin tsoron wannan abu kullun ya roki Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kare shi daga wannan shi yasa aka ga mana wajen zaman sallah mutum kada ma ya miƙe kafar shi ya zauna sanda aka ce sallar nan duk da naji wani yana cewa koma ya akai ba komai amma dai mu abin da hadisi ya nuna mana ya ce qabla an yathni rijlai kafin mutum ya nade kafar shi ya sake zama yana lokacin yadda ya zaman tahiyyan nan yayi waɗannan azkar din aka ce tashin farko bayan dai ya gama wannan istighfari da aka ce Allahumma antas salam astaghfirullah astaghfir Allahumma antas salam wa minkas salam to daga nan sai tabarakta ya zal jalali wal ikram daga nan ne zai ce la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit na wannan safiyan guda 10 nan sai an hada ta da yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir yayi so 10 sannan ya ce ko yayi wannan ko ya ce Allahumma ajirni minan nar so 7 ko ya ce Allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar yayi so 7 sannan ba haka nan ya ce bismillahil ladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-samiu al-alim to daga nan kawai sai ya miƙe kawashin yana so ko ya canza zaman shi aka ce ko magana da wani kada yayi sai ya gama waɗannan idan ya gama da magana ko ya canza zaman nan sharadin ya baci saboda haka mu dage ga irin waɗannan abubuwa idan mutum ya nemi tsari daga aljanna ya nemi neman kariya yana son aljanna ya roki aljanna so 3 ko so 7 ya nemi kariya daga wuta so 3 ko so 7 aka ce ita aljannan da kanta za ta rika roƙan mabawa ita tana cewa ya Allah ka shigar da shi aljanna ita kuma wutan ta rika cewa ya Allah ka kare shi daga gare ni kaga kawo man shi amma mutane ku kalle yadda mutane suke sallah mutum ba yaro ba mutum babba da hurhura amma zaka ga ana sallah a zuba wani ma shi idan liman din ya sallame ba ma wai maganan kada ya nade kaman ba tashi yake gaba ɗaya daga wurin ya canza wuri to waye saka ko shi liman ba ta shi liman ne aka ce ya canza zaman shi ko shi ya fi kyau ya gama wannan astaghfirullah astaghfirullah din kafin nan ya juyu in kuma ya ga dama ya juya a yana zaman shi yadda yake amma ya juya inda zai juya ya samu ya juya dama ya samu ya juya hagu ya samu ya juyo ya kalli imamu amma alama an gama sallah amma ba ta kai shi mai ya tashi daga wurin ya koma wani wuri ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ruwaito gashi nan cikin sahih muslim cewa ba taba ganin yayi sallah asuba ba sannan ya tashi daga wurin da yayin sallan nan ya bar wurin nan ba har sai rana ta hudu. Allahumma illa radda wani abu ya gitta masa, in wani abu akwai wata larura ko wani tafiya ko wani abu ko kuma ba irin halin tafiya, ma inda yana zaune gida to na yake zama. Har wata rana da aka ga ya tashi din bayan an yi sallah asuba ya tashi daga wurin nan ya shiga gida, mutane suka yi ta mamaki suka ce yau akwai wata larura, tunda kaga annabi ya tashi kafin wannan lokacin bai wannan zaman nan ba akwai larura. Sai ko gashi ya shiga ya dawo yace na tuna ne da wasu kuɗi da aka kawo na zakka na sadaka wanda ya kamata a raba ma mutane, watakila wasu sun kwana mabukata ne a basu, yasa na tashi. Inda an saba dama yana haka ana mamaki, amma yau kai ta gardama da mutane. Wani yaje ya ce wai shi a lokacin bacci yafi daɗi, kai baccin anan akwai radda za ka je gidan bacci ba ranar tashi, baka san ranar da za ka tashi ba, ba dai baccin ne yake maka daɗi ba nan wurin, to za a je inda za ka shiga kai ta baccin baka san ranar da za ta daka ba. So da haka waɗannan su ne abinda mai ciwon wanda ya san ciwon kanshi. A nan da muka faɗi kaifa wannan cikin littafin nan kaifa tusaqqil mizanaka da ko kaifa tusil umraka lintaji, da ya faɗi daga cikin abinda za su bunƙasa ma rayuwar nan da daraja, sai da ya kawo wannan yana ciki cewa zama lokacin bayan sallah asuba ko magariba ta riƙe maka a cikin masallaci, kana zama cikin masallaci kana ambaton Allah, waɗannan suna daga lokutan da suke masu tsada idan ka ɗauke su ka abin nan ɗinsu. Ya ce koda ba ka yi kullum to kai koda so ɗaya a sati, in ba ka yi a sati ko so ɗaya kai a wata so ɗaya ko kai a shekara so ɗaya ko ko a rayuwarka dai ko so ɗaya ne zama ka taɓa yi saboda ladar da suke da shi. Amma jama'a gashi nan tani ana gaya musu maganganu sai su ɗauka wasa ne. Idan mutum zai bada kuɗi ka ko ƙarfe nawa ya ce mutum ya jira, sai ya zo ya jira, to ba a ma san zai bada kuɗin ba an jira shi, ana tsammani shikenan abin nan wahami, kada tunanin zai bada. Sai ka zo akwai wani mutum a nan wajejen an san shi da alkhairi, wata rana sai mutanen sun je sun taru ranar Asabar, sai sun taru ranar Lahadi, suna tsammanin yana nan ciki, sannan a zo a ce masu Alhaji fa bai zo ba, su ce ai sun tun da safe sun wuni wurin, tun da washe gari sun ƙara dawowa da safe sun wuni wurin, saboda ana tsammanin ko dai ya zo ran Juma'a yana nan ran Asabar su wuni, ko kuma ya zo ranar Asabar da daddare su je ƙara wuni ranar Lahadi. Sai da yamma a zo a ce masu bai zo ba fa, na ce to Allah ya kai mu sati mai zuwa, Allah ya kai mu dawo. Akwai ana sa ran zai zo dai sati mai zuwa ko a ce ana sa ran, su ce sai mun dawo. Amma ba su zauna masallaci wurin Allah ba, ba su tsaya suka roƙi Allah ba, sun tafi wajen wanda ba su ma sani ba, kuma yawan su bai isa in ya zo a gaya mai dama wannan ya zo ma sati mai zuwa ba, bai san wannan ba. To kuma in ma sun zo za su samu, ko kuma abin da zai ba su dama nasu ne, yare ne amma. Sau da haka waɗannan su ne abin da ya kamata mutane su lura shi ne nan. Sau da haka za su ji ranar nan sun gano wata jalla a mamahum, komi ya bayyana gare su na baƙin ciki da komi. Wa hata ai a hata bihim ai wa hadaqa alaihim al'azab, azaba ta hada ido da su suna gani. Alladhi kanu idha dhukira lahum wa'idan, waɗanda da an ambato masu ana kyace su wa takwifa ana tsoratar da su, istahza'u bihi, sai su yi izgili, wa sakharu, su riƙa yin izgili minhu, suna mu maimaɗi masu ma izgili. Wa mimman yudhakkiruhum bihi, duk wanda ma yake gaya masu yana cewa azaba ku kiyaye Allah, mu nan mun sha ji. Wasu su zo su gaya mutane su ce ai su abin da yasa ba sa zuwa karatun nan ma kullum mutum ya zo nan sai an kai shi wuta, kai ka ce ba muke da wutar, mu ma tsoranta muke yi, shi yasa muke yawan ambatonta ma. Wanda yake yawaita tsoron abu yana yawan ambato shi, haka wanda yake son abu yana yawan ambato shi. Mukan faɗi aljannan ko mukan faɗi wutan, ba dan muna da damuna da ita ma me ya kawo wannan zaman, da ba kowa ma ya tafi ma da a ce ma mutum yana da aljanna ne shi da yanzu ma ya zauna nan. Ba wanda za a ɗaukai za a kai shi makabarta ya gane zai samu aljanna, sannan ai mai tayin ya zauna duniya, ko sarkin duniya zai zama, sannan ya zaɓi zama duniya. Amma zaman ma ba mu santa ba, tsoro muke ji, fatar da muke Allah ya sa mu shiga aljanna ne ya kare mu daga shiga wuta, shine dalilin zaman, shine ma manufan a taro ai karatun ma, dan saboda watakila wannan yayi dalilin Allah ya ji tausayin mu ya bamu rahaman nan, ya ji tausayin mu ya kare mu daga shiga wuta, shine makasudin ma zaman, ba ita ake da ita ba. Haka mutum ya kwantar da hankalin shi, amma tunatarwa ce. Fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, saboda haka wannan wanda ke tunatar da su sai su rika jin haushi, suna gurin ya bari har gurin ya mutu. Wani ma zai tambaya ya ce har yanzu ana nan ana ta yin wannan karatun mai tsanani, ana tsananta ma mutane, kai ka ce mutum shike da wuta shike da aljanna, wata rana dole za a taran mai faɗin nan baya nan, ko ba jima kan ma kai gidan haƙuri ya kusa tafiya, ba yadda za a yi, dole labudda wata rana sai an tafi. wannan muka karanta ran nan wanda ma yazo gaban ka yace ma zaka mutu kada ka ji haushin shi ka ji komai ka ce kafin ya sanar da kai dama an sanar da kai mutuwar ka tuntuni kafin shi ya ga ma an riga an sanar da kai kukan mutuwan ka kaji an ga ma mafificin halitta da kanshi Allah ya fi son shi yace innaka mayyitun wa innahum mayyitun to kai fa an sanar da mu in dai mutuwa ce an riga an ga mana tuntuni haka dan mutun yazo gaban ka ma yace zaka mutu kada ka ce mai wani abu kada ka ji haushi ka gaya mai dama an sanar da ni tun kafin ka zo shekara 1400 aka gaya min tun ma kafin in zo aka sanar abin nan tadda rubutun ne a aje cewa in sani in nazo zan tarar da cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitu haka ba wani abu to da ka wannan shine wa yukhawifuhum minhu wanda yake tsoratar da su kamar da waɗannan kan rasul kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal mu'mini kun gani kamar yadda annabi ya tsoratar da su da mu'mine suka biyo baya suna yi sai a fara izgini waɗannan su ne ayoyi hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiya cikin waɗannan ayoyi masu albarka na ɗaya mashru'iyatul luju'u ila Allah ta'ala shari'a tana so mutun ya labe wurin Allah in kana cikin damuwa ko ka shiga cikin kunci ko matsatsi ko bakin ciki ka koma wurin Allah tabaraka wa ta'ala ai inda shtidadil karbi lokacin da bakin ciki yayi ma tsanani ka koma wurin Allah wa azumal khilaf aka samu sabani sosai ka koma wurin Allah wad'a bi hadha ad'a sannan kuma mutun yayi addu'a da irin wannan addu'a in kana cikin bakin ciki ko cikin damuwa ko gardama ko wani abu da an kasa gane mafita akai ka koma zuwa ga Allah kai addu'a da wannan addu'a da zamu karanto gata nan wa huwa allahumma rabb jibril wa mika'il ay wa israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wash shahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limaktulifa fihi min alhaq bi idnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim ka karanta dama mun karanta dazu kuma kawai abin da yazo sa wanda aka kara da sunna shine allahumma rabba rabba ake cewa allahumma rabba in ka san ba za ka yi karanta daidai ba ana karanta yanzu ka sa musu wasali kada ka je ka babbata bana abu domin naji wasu abu tutu wani yana kokarin ya karanta ma mutane su yi amma kuma yana karanta ba daidai ba ya kamata mutum har in ya san zai sa mutane su yi wani abu to shi ma ya tantance shi sosai ya je ya bi inda aka rubuto shi ya rubuta shi daidai sannan kuma ya karanta ma mutane daidai saboda in ka sa abu a cikin bututun nan ba daidai ba wani bai taba ji ba sannan zai koya kuma zai koya kan banna kaga ba daidai bane sai zama wajen samun lada ko mutun ya samu kuskure suna da kyau akai alkhairi ne ko mutun ya irin waɗannan ne amma dai mutun ya tantance yadda suke sosai yadda ake karanta allahumma rabb jibril wa mika'il in kaga dama sai ka rika fadin karshen wasalin bidan ka zauna lafiya shi ma in ka je wani lokaci wasalin zaka fade shi in ka dora shi ba daidai ba ka kara bata amma in kana yankewa ba san inda ka isa ba eh ka je allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil dai ka to in ba haka kai abun nan ba in ka juya ma wasalin nan abun nan ka bata ba nan to sai ka ce allahumma rabb jibril wa mika'il wa israfil sai fatiras samawati ba fatiri bane fataha ne wurin fatiras samawati wal ard sai kuma alimul ghaibi shi kuma tunda adafi ne akan fatir to sai zama alima alimul ghaibi wa shahada anta taqumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtulifa fihi min alhaqqi bi idnika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim in kana so riga zabun nan ba id tabatati sunna bihi domin sunna ta tabbatar da yin wannan idan mutun yayi wannan yayi abu mai kyau saboda haka mutun yana da addu'a yana da roko yayi wannan abu na biyu bayanu izamil azabi wa shiddatihi yawmal qiyama akwai bayani akan girman azaba da tsananin azaba ranar lahira Allah ka tsare mu wa annal mar'a law yuqbalu minhu fida da a ce mutun za a anshi fansa in yaga azaba a ce fanso kanka laftada minhu bima fil ardi da zai fanso daga azaban nan zai bada a fanso shi daga duk abin da yake na cikin abin da ya mallaka min amwalin wa mithluhu ma'ahu da dukiyarsa gaba ɗaya ta duniya da irin ta ma alinka duk zai bada dan ya kubuta daga azaba ya Allah ka tsare mu don haka kullum mutun ya rika roƙo Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya tsare mu daga shirka sannan ya tsare mu daga azaba allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an wa astaghfiruka lima a'lam mutun ya rika yin wannan اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا وانا اعلم واستغفرك لما لا اعلم mutun ya rika yin addu'a yana roko sannan allahumma inni as'aluka aljanna wa a'udhu bika minan nar abu na uku at-tahdhiru min al-istihza'i bi akhbari Allah ta'ala wa wa'dihi wa wa'idihi, ana yi mana gargadi mai tsanani mutun ya kiyaye izgili idan Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari cewa waɗanda suka yi imani za su samu rahama, za su samu aljanna, kada ka rike masu izgili, ka rike cewa ƴan aljanna. Ai mu dama mun ga alaman ku ƴan aljanna ne, mu kuma wato ƴan wuta. To ba sai irin wannan maganganun ba su da kyau. Wa wa'idihi, da kyacewa na azaba da yace za a yi, waɗannan yana da kyau mutum ya kiyaye yin izgili da waɗannan abubuwa. Ina ganin falnaktafi bi hadha, muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu. Na'am. Wa iyyakum, Allahu ibarik fikum. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا، نقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقو إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا، وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا، واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم لهم ووسع مدخلهم. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إلهنا ومولانا، اللهم اختم لنا بخير، اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. إلهنا ومولانا، إله كل شيء، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان. صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.